الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أكار غودي مع الله سبحانه وتعالى ليس كاوم وانا رانا دومين شي غبدا كرات وانا لتافي نرياد الصالحين وانا إمام النووي يتترد حديثا من ظن الله صلى الله عليه وسلم شارد آية القرآن domin nufin nasiha ga al'umma wanda ai yanzu dai muna nan a cikin babin da muka soma shine babi na 75 wanda Imam an-Nawawi ya mashi take da babul afwi wal irada 'anil jahilin kafin nan ina so in jawo hankalin ƴan uwa musamman a cikin waɗannan kwanuka wanda muka fuskanta muka shigo cikin su masu albarka shine kwanukan watan Rajab wanda shekara da shekaru in aka bibi karatuttuka za a ga kusan muna da wani karatu wajen awa guda wanda muka yi shi akan hadisan da ke magana akan falalan azumin Rajab kuma kullum in abu ya zo to ana kokarin ƙara jaddada ma al'umma domin su ƙara zabura musamman yanda yanzu rayuwa ke tafiya in mun kalli rayuwa ta zama kawai kamar mafarki ne yau akwai ka an jima ba to shi yasa duk irin waɗannan abubuwa na falala da alkhairai da albarkatai ya kamata da an ji su to a yi maza-maza a aikata su ko babu komai shi azumin Rajab ɗin nan shi watan kanshi dai yana daga cikin watanni masu alfarma da Allah yake cewa inda iddata shuhur inda Allah ya tsana aisha min ha arba'atun hurum daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma to akwai Rajab din nan akwai Zulqa'da akwai Zulhijja akwai Al-Muharram bayan nan Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su sun rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo yana yin azumi kullum sai suka gamu da annabi alaihi salam sai manzo Allah ya ce mashi ya naga duk ka canza ka zama wani ga kanan dai sai ce wallahi ai kullun nake azumi annabi ya ce to yin azumin watanni masu alfarma ba zai gamsar da kai ba ka ga mashi azumin nan masu alfarma ka ya shigo ko bayan nan an samu hadisi akwai shehun mushi babban waliyin nan sultanul auliya Sheikh Abdul Qadir Al-Jili yake cewa a cikin alguni ya ce duk mutumin da yake hadisan da ke magana akan azumin Rajab masu rauni ne yake to shine mai rauni to da haka ko babu komai Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu raka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira ku aikata alkhairi da haka azumi ku alkhairi da haka ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Rajab watan Allah ne Sha'ban watan al'umma manzon Allah ne Ramadan kuma watan al'umman manzon Allah ne to me laifinka dan ka hada Allah da annabi da al'ummar shi da haka idan mutum ya ga yana da dama yayi azumin watan Rajab yi na Sha'ban ya hada da Ramadan ba laifi bane a shekara ma baki ɗayanta da kullum za ka yi ta azumi ka
ka cire ranar karamar sallah ita kadai ka cire ranar babbar sallah da kwana biyu a cikin ta Allah ya anshi azumin ka shekara guda ba wai wata biyu ba da ka ɗan uwa ayi kokari ayi azumin Rajab din nan yana da falololi sosai musamman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata falala mai garaba ga yake cewa duk mutumin da yayi azumin 13 14 15 ga watan Rajab manzo Allah yake to Allah zai gina mai wani binni a aljanna haka nan akwai hadisin da manzo Allah yake duk wanda yayi azumin alhamis juma'a asabar a cikin Rajab shi ma ya faɗi falalar shi to da haka ɗan uwa mu yi kokari tunda dai ba a samu hadisin da yace in kai azumin Rajab haramun bane ko an taba ji ko masu zuka sun taba faɗi a sai dai a ce maka annabi bai ba to ai ba duk abin da annabi yayi bane muke iya yi ko ba duk abin da annabi bai yi bane ya zama haramu a laifi a wajen malaman usul ba annabi bai ba malaman usul sun aje ka'ida ka'ida shine annabi ya hana amma annabi bai ba ba hujja ba kuda kada Allah ɗan uwa mu yi kokari wannan wata da ya shigo masu kokarin azumi su kokarin azumi da yawa ko da baka da kokari irin mu ne to dan litinin alhamis ka samu dai a shiga rububi da kai a tsallake amma ce ka yi jigidin din nan an yi an gama to akwai matsala ko kuma ka ɗaurin ka irin azumin annabi dauda masu kokari su 30 kai kai 15 yau in ka yi waje ka huta jibi ka yi gata ka huta da haka dai har a gama da kai da haka ina jawo hankalin ƴan uwa cewa mu yi kokari mu gabatar da azumomin nan ko mu raya dirirayen nan da ibada ko da baka da wata ibada keɓantatta ka saba irin mu ne kawai da ka ji ka kwanta sai fahi to a'a ka yi kokari ko kafin ka kwanta ne ko rasa abibi kamar kai yanzu a ce kwana 30 ɗin nan na Rajab kullum za ka yi nafila raka'a biyu ka yi nafila raka'a 60 wake nan sai ka manta balle kuma da za ka dage a ce kullum ka dage da daddare ka yi nafila raka'a 11 irin yadda manzon Allah ke idan ka gama 11 sau 30 raka'a 300 da wani abu malam in ka gama da wani bene a aljanna ba ya ka dinga kullum kai raka'a 1000 ba idan ka ɗan uwa ina jawo hankali mu yi kokari mai wannan ayyukan alkhairi kada mu koma da ciwon da masu faɗa da abin annabi bai ba hadisan ra'ifai ne ba su da asali to yanzu ai akwai abubuwan da ake yi su ko hadisi ra'ifin ba su da shi kuma ana ta aikata su da aka ayi kokari Allah subhanahu wataala ya gyara mu amin alhamdulillah idan ƴan uwa ba su manta ba cewa a ranar ta gabata mun karanta ayoyi ne baki ɗayan su za mu karanta hadisi kuma sai muka ga lokaci yayi da ka hadisin da za mu tashi a kan shi shine hadisi na 641 wanda yake cewa wa ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud ya rasulullah tace sai na Aisha take cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na Aisha ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambaya annabi ana tattaunawa hal ata alayka yawmun ya rasulullah wai shin wata rana mai tsanani ta taba zuwa maka kana ashadda min yawmi uhud wacce ta fi tsanani daga ranar yakin uhud dukkan rayuwar ka ma'aiki akwai wanda ta shiga wani kunci da damuwa kamar ranar uhud ka zan ku abinda aka yi a uhud ai bai da kyau ma'aikin nan alayhi salatu wassalam da kura ta kai bango sai da ya zama kafiri fiye da 300 sun kewaye kowa so yake a ce shi ya kashe annabi yanzu da Allah ko wasu masu bulale ne 300 suka tsare ki a ɗaki kowa na so ya buge ka akwai matsala ya jawo har sai da musiba ta zo cikin mahaifi annabi alayhi salatu wassalam ana cikin wannan ya za a yi bil amr al muqaddar ma'aiki ya fada cikin wani rayi aka dinga kawo wani sarin an kawo yana tarbiya da kulkuli har sai da ta kai ga tarmutsu da shiga hali ya sa hannun hular kwanan shi hular da yake yaki da shi ta fasa kuncin shi ta nutse a ciki ranar Uhudu fa akai wannan kuma duk an yi wannan an gama an je ana jajanta mu juna wani kafirin ya dauko dutse ya jiho sai kawai bakin ma'aiki hakora biyu suka kare jini na zuba ta kai ta baki kai ba dadi to shine sai na Aisha take tambayar ma'aiki da shi ya Rasulullah wai shin wani wuni ya zo maka wanda ya fi tsanani gare ka kamar wanda aka yaki Uhud kuma nan ne fa aka kashe annan shi sayyidina Hamza nan ne fa aka layye da sabon shi wajen mutum 70 suka ke lafiya ba sai da ga ma'aiki na zubar da hawaye sai to wata rana ta taba zuwa maka fiye da wannan ranar kala sai ma'aiki ya ce mata laqallaqiti min qaumiki manzo Allah ya ce haba wannan ai mai sauki ne yace ai na gamu da wata musibar da ta fi wannan daga mutanen ki ma'ana Quraishawa wa kana ashadda malakitu minhum maikin Allah yace yana daga mafi tsananin abin da na fuskanta daga gare su na fuskanci matsaloli da yawa wanda dai ana kallon zaman maka shekara 13 nan ko kuma shekara 10 bayan an bayyanar da kira an san matsalolin da aka fuskanta manzo Allah yace to mafi tsananin abin da na fuskanta daga gare su yawmal aqaba ita ce ranar da aka yi har wanda ake ce ma yawmal aqaba ranar kullun alkawari ita wannan aqaba din abin da ake ce ma aqaba shine gurin jifa a aikin haji ai za ka ji almajirai na cewa gurin jifa ko gun jifa gun jifan shedan na daya da na biyu da na uku to akwai al-aqabatul ula ulla al-awwali na farko wanda manzo Allah yana tashiran mutane zuwa ga Allah yana tashiran su har ta kai ga wasu mutane shi daga cikin mutanen Madina suka zo sai ya zauna da su a wajen wannan aqaba manzo Allah ya zauna suka tattauna da su cikin dare aka yi mitin suka musulunta suka koma Madina shekara da suka dawo su 18 suka zo suka tattauna da annabi alaihi salam suka musulunta kuma suka gaya mai da yawa fa mutane sun fara musulunta da aka yi aika musu da an aiki kai karshe dai wannan shine dai musabbabin yin hijira zuwa Madina to he ake ana ce mata wannan ana ce mai lailatul aqaba ma'ana daren da ake babban jifa duk wasu masu wasu muhimmin mitin ko wani abu suna yin shi ne a wannan ranar saboda kowa da kowa na nan kawai misali ne yan bokon Najeriya ka ce yanzu nan watan nan da ake yawan biki ne Disamba ko kaga da dan bokon na firamare da jami'a kowa so yake a kai bikin shi Disamba kowa na gida to su ma aqaban nan haka take a wajen Quraishawa to annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ai mafi tsananin abin da na gamu da shi daga mutanen ki Quraishawa shine abin da na gamu da shi a irin wannan rana ta aqaba إذ أردت نفسي على ابن أبديالي بالكلا مزالة يا إند نقبات الدكينة أو جموة الأبيلة لأكي شيء مسو ابن أبديالي بالكلا مزالة نجو جموة الأبيلة نقبات الدكينة شواني النبي لي الله لي أقول خذوك إيماني دني فأبن دسك ميدا بيدا شو aiki Allah ya ce fa lai jubni saboda rahama shi mai kun ya gaya mana sun jefe ni sun watsa mun kasa an mun kaza an mun kaza wanda sauran ka daukan ma'aiki ne suna jifa da shi kamar yadda kaza ana jifa da dila amma saboda rahama shi duk bai fada ba sai fa lai jubni kawai basu ansa mani ba manzo Allah ya ce to da basu ansa mani nan ba sai na tafi ila ma aratu zuwa ga abun nan fan talabu sai na tafi wa ana mahmumun ina mai cike da damuwa na kawo sakon Allah ba an sa ba ala wajhi amma fuskanta ta na tafi kawai na kama tafiya ban ma sakin da zani ba kaza in bala'i yayi yawa ai sai dai in mutun ya ga wani guye farka ya gane ga inda yake kuma yake ce na shiga wannan halin kawai na tafi ne ban san inda zani ba walam astabi ban farka abu in gane inda nake illa wa ana bi qawli sa'ali sai kawai hannu ta wani guri da ake ce mashi karnu sa'ali kamar da yanzu ai maka abu ne daga nan kace mallam ai ban farka ba yadda na je ne ba a tan na gane ashe hannu zo na ai kaga musiba ta girma alayhi salatu wassalamu yace fa rafa'tu ra'si yace to da naje wannan guri sai na daga kaina sama wa idza ana bi sahabatin yace ina daga kaina sama kawai sai naga ashe ni kuma ina tafiya nan cikin damuwa amma kuma Allah ya aiko girgije nake min inuwa yana biye da ni kar azallati ni tayi min inuwa wa nazartu sai na duba wannan girgije fa idza fiha jibril alaihi salam ai kawai ina daga ido ina duba cikin ta daga malaika jibril ne a cikin girgijen da shi aka haka ana min inuwa kaji wani girmama fana dani to dan daga ido yayin malaika jibril ya kira ni fa kala sai yace inna allah ta'ala qartani qawla qaumika ya rasulullah ka kwantar da hankalinka Allah ya ji abinda mutanenka suka faɗa wa ma raddu alayka da kuma irin raddin da suka yi maka abinda suka yi maka Allah ya gani kaga nan wata tausayin ma'aiki ne yanzu munan da ya gaya mana sun mun kaza sun mun kaza jibril ya ce sun mun kaza sun mun kaza ai mutsi ne musu bai ku a tsine sai ce kawai Allah ya ji abinda mutanenka suka yi maka da kuma raddin da suka yi maka amma in kai baka yi fushi ba to ubangijinka yayi fushi wa qad ba'atha ilayka malakal jibal to gashi yanzu Allah ya aiko maka da mala'ikan duwatsu in kai baka yi fushi ba Allah yayi fushi lita amaruhu bima shi'ta fihim ka umarce shi da irin kisan da kake so a yi musu shine ma'ana ka umarce su da abin da kake so a yi kawai dan ma mahallin shayirin da ya kamata a lura ne kamata mu gane girman ma'aiki ka san da yanzu ko an goku ne aka yi rigima kamar rawani tsoho ka zagaya bayan gari aka ce ma ai motar sojoji tana nan ta wuto zariya guda biyu saboda kofar na aika sai yana da girma to wannan ma'aikin fa jibril aka aiko kuma jibril zai iya komai aka ce a'a ba kai zaka yi ba aje da mala'ikan zuwa ya faɗi yanda yake so a yi masa a yi masa alayhi salatu wassalam yace fanadani malakal jibal malakul jibal sai wannan mala'ikan zuwa sun yi kira da fa sallama alayhi mun sallama thumma qala sannan yace ya muhammad ya ne wannan cikakken suna inna allah qad sami'a qawla qaumika haqiqa allah ya ji maganar mutananka qawla qaumika laka ya ji maganar mutananka a gare ka wa ana malakul jibal ni dinnan ni ne mala'ikan da duk wani dutse na duniya ikon shi a hannuna yake wa qad ba'athani rabbi ilayka haqiqa ubangiji na ya aiko ni zuwa wajenka li ta'murani bi amrika kawai ka umarce ni da umarninka ka ce ayi kaza ka ga yanda za a yi kuma shi ita to ne ka me ka so in shi ita idan kana so da ya ga ma'aiki ya shiru da kake so ayi sai ma'aiki ya shiru zace in shi ita dabaktu alaihim al-akhbashin to idan kana so zan dauko wannan manya manyan duwatsu guda biyu a dabakata ilai alaihim zake su da su kawai in kana son ai haka tunda ma'aiki bai faɗi yanda za a yi ba shi mala'ika yana tunanin irin shi ne zai fushi ko sha manzo Allah shi ya rasulullahi bari in dauko duwatsun nan in rufe maka su da su قال النبي صلى الله عليه وسلم مايكن الله da yaji haka sai yace bal arju an yakhruj Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'a sai ba ka nake so ba kyale su duk abin nan da suke mun a rabu da ku ni abin da nake kauna in zaka iya mun ina fata ne an yakhruj Allah min aslabihim Allah ya fitar daga cikin zara'ar su mai ya'budu Allah wahdahu wanda zai bauta ma Allah shi kadai idan an nike su za su haifi wasu a bar su da laihin su da kafircin su ba komai Allah ya sa su haifi musu ina fata an fahimci karatun ka kwatanta da kanka mutane ne misali kana da makota suka yi ma sharri suka rushe ma gida duk abin da za su suka gama misali sai aka je kotu aka gane kai ke da gaskiya aka ce kotu ta yanke hukunci a daure su shekara kaza sai sun gina ma gidan ka sai ka ce a'a Allah a kyale su ne so nake mu koma mu ci gaba da makotaka wata kila sa haifi ƴaƴa mutanen kirki ya sunan ka da Allah to shi ma'aikin Allah sayyidul awliya shi ma'aiki sai ce a kyale su sujudi ta kafircin su ina fata Allah subhanahu wataala zai fitar da wani sarfara daga cikin tsakansu wanda za su bauta ma Allah shi kade ba za su shirka da shi ba ni bukata ta kawai kada ayi shirka kaji irin afuwa da rangume na annabi alaihi salam sun ka dauki sahabban nan manya manya wasu fa sai ka hada da uban wanda ya ci mutuncin ma'aiki kuma ka ce masa radiyallahu anhu ba akwai sahabi abdul amr bin al-as ba amr bin al-as to wannan fa asun wa asi dan wa'il ne ba mugun kafiran nan wa amma kuma yau ga dan shi ya zama babban sahabi ba akwai abu jahl cikin su ba ba ana da ikrama ba ikrama bin al-jahl annabi alaihi salamu saboda kyawun dabi'a da kyawun halaye ana zauna a madina kawai sai aka hango wani mutum wancan waye wancan waye yana ta matsowa yana ta matsowa yana ta matsowa har dai aka gano aka ce kai ikrama ne sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce ya atikum ikramata jina abaji hal musliman wala tasubbu abahu yace to ga ikrama nan zai zo muku abinda ya kawo shi ya zo ya musulunta ne na kafa doga daga yau ka a kara zagin Abuja Abuja halin san fawa amma yau dan shi ya musulunta an ce to an sa doka ka a kara zagin uban shi kuma ina ganin wata kila har yanzu doka tana aiki ko ganin kace Abuja halin kace la'anatullahi alayhi kai shi maiki ya hana saboda a mutunta dan shi to da haka annabi alayhi salatu wassalam in ka kalli wannan hadisin manzo Allah yana fassara maka cewa duk yanda aka mugunta maka ko yanda aka suta maka ko yanda aka bata maka duk abin da mutum yayi maka na fatan shi ka yafe mashi ko irin ta bawo shi ka kace na baka da Allah in ka bar shi da Allah da wannan layin ba zai ji dadi ba to ka yafe mashi ka yafe mai wataƙila ana iya duk a gama wannan abin cikin zuri'a shi Allah ya yafi mutumin kirkin da zai maka sha dubu ta arzikin da baka fada ba duk ba an sha ganin wannan ba a ce tsakanin uban wannan da wannan an yi shari'a an yi buge buge an yi zage zage a zo a gama wannan abubuwa sai kaga ƴaƴan sun hada kai sun zama ƴan uwa ko ba sha gani ba to dan haka duk abinda aka cuta ma da shi ko abinda aka bata maka da shi kada ka rinka yin mugun raji ni ba zan yadda ba tunda an taba mutunci na ni kaza to wanda dan shi aka yi mutunci an taba mutuncin nashi bai komai ba ya hakura kuma abinda aka yi mai kai ba za a yi maka ko yanzu da ina ce to ku tashi mu tayi wa'azi ina sai in guza mu Allah mutum nawa za su bi ni kuma he muka ji aka yi mana duka wannan ya dawo ta mutar ta babban mota wannan ya dawo ta Ezzesfa wannan ya dawo sai anan gari aka haɗu in baɗi na ce a koma ya to amma fa abinda aka yi maka ɗin nan an mu ma'aiki wanda ya bi shi kuma da darajar shi da ƙimar shi a gun Allah da zai ce ma Allah duniya kar ta ƙara ta kan ba za ta ƙara ba dan shi domin dan shi aka yi ta in ba dan shi ba ba za a yi ta ba amma ya jure ya haƙurce ya yafe kai ma ɗan uwa duk abin da aka yi maka ka yafe duk abin da aka yi maka ka jure in ka yi wannan kai za ka ci nasara amma daga lokacin da kake to ɗayan biyu ne kawai in ka ƙi maidawa to in ba in ka ƙi haƙuri to wataƙila wajen maidawa kana iya kauce iyaka ko mutum ya maraika ka ce kai baka yadda ba shi kana koda mai marayi haƙuri biyu suka kare suka faɗi ai kaga yanzu rigima ta koma kanka za ka faɗa haka ne ba da haka ƴan uwa da Allah duk abubuwan da aka yi mana murin kayafiya murin kayan abuwa murin kayan rangwame wannan shi ne abinda zai tsora mu zuwa gaban sunnan manzon Allah dan mutumin da bai yi rangwame ba bai tare da annabi duk mutumin da za ya mabuce ni ban yafewa ai haƙƙina ne Allah bai tare da manzon Allah. Allah ka gyara mu mutabaqun alaihi wannan hadisi Buhari da Muslim dukkan su sun rawaice shi al-Akhbar shani din nan yace al-Jabalani al-Mukhitani bi Makkah yace Akhbar shani nan wasu duwatsu ne guda biyu wanda sun kewaye garin Makkah wal-Ashabu abinda ake ce ma Ashabu wal Jabal al-Galil shine dutse ne kaushi shi ake ce ma Hashab wa anha radiyallahu anha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله ان قال دي سامو حديثي daga sayyidatina Aisha Allah ya kara mata yadda kala sai na Aisha ta ce saboda rangwamen manzon Allah da afuwar shi da tausasawar shi da iya zamantakewa da mutane sai na Aisha ta ce ma ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط manzo Allah bai taba bugun wani abu ba wani abu fa ka koda jaki ne kenan koda jakin da yake haye ne bai taba bugun shi ba ko kai tun da kai ka taba ji an ce manzo Allah ya magu wani ko ka taba ji an ce manzo Allah ya kai mu wani bugu manzo Allah bai taba bugun wani ba inji da hannun shi ne wala imra'atan ko manzo Allah bai taba bugun wata mace ba to nan dai ka san dai duk wanda ke da mata ko ai sai dai hadawa da hakuri ko to ashe kenan in kana son ka zama cikakken ahlus sunna mai bin annabi duk wanda ka daga hannu ka kashe matarka da mamu to kai dan bid'a ne balle ka kara mata da gugu a sunna shine abinda matan nan ce maka lokacin da ta yake maza maza ya dauko Buhari ko Muslim ya kaje babin zamantakewar manzon Allah da mata sai ka kalli to da su suka yi mai haka me yayi dama in ka duba kaga hadisin ai tana ga ai Aisha na ga ya mai haka zuwa ya dade ta da mamu sai ma koda an wuce kai ma ka zo kai sunna ka dade ta da mamu haka yayi dai hakuri da juriya dan uwa ma'aiki hakuri da juriya yayin mun abubuwan da matayen annabi alaihi salamu aka sa su yi dan a koya ma na dan a koya mana kai wata in mata ta kace ba ma ku sakin ta zaka yi ba kaskare ya ta zaka wallahi wata kaskare ya ta zaka amma matan ma'aiki sai mai sai murmushi yanzu dan Allah an ce ma ga masu ciniki can a kasuwa ana jiranka ana jiranka ka zo zaka yi ta kawai ka iske ya ka zo ka iske ta kama mu kullun mashin din ta karye mu kullun a cikin inda ake kunna kuma kai magana ta ce ni ne na karya shi duk abin da zaka yi to ma dan aiki ba sun mai fiye da wannan ba sun mai hofiye da wannan wata rana sai da Umar Allah ya kara mashi yata amin irin wanda ta hada shi da matar shi ana yana magana tana daga murya ce ke yanzu ne kike daga mu murya kaza kaza sai ta ce a'a to ai ai matan annabi suna daga mai murya fiye da haka bai masa komai ba ina Umar ke gidan annabi alaihi salam yazo ya shiga ya kira Hafsa da ya kira Aisha yace yanzu lalacewar gidan nan har ta kai ga matan an ku matan annabi kuna daga mai murya an matan muna jin labari yayi fada yayi fada yayi fada ashe shi kun bai san yana fadan ba ma'aiki shi kuma yana daga masallaci yana jiri sai da ya gama fadan ya ziya zai ta sai manzo Allah shi Umar bin Al-Khattab dan gobe ake ga yawa kaman wani mutum ne ho yazo yayi wani abu yayi ya gama sai ce wani kenan wani kenan aka ba mai ciye mashi Umar bin Khattab dan ka kaga nan gun Annabi alaihi salamu bai taba bugun wata mata ba ko ga wani mutum ma yana ce wala ai sun suka ta da ma iskanci in ba jikinta ta ji ba ai ba za ta ta samu matsala aiki bai wannan ba manzo Allah bai taba bugun wata mata ba nan baya mun yana karanta hijiran ma'aiki zuwa masallaci alaihi salatu wassalam matan shi suka baki ɗaya suka yi mai laifi dan akwai ya mana wani karatu alaihi salamu shi to tunda dai haka kuke wallahi na koma masallaci ban ƙara dawowa he bayan wata sai wata ai na cika wata yewa tsi da su kawai ya koma yana gani da ubangijin shi duk wanda ta leko sai ya kauda kai duk wanda shi kuma aiki yana nan tausayin su tausayin su da haka sai aka yi muwafaka wata yana kusan 29 sai dauko ta barma shi yana shigowa gida ya ga to wace ce rarauna Aisha sai ni wajen ta tunda wata kila ta ji kowa la asar sai ce la har ta shigo to ai kwana 30 ka ce kuma kwana 29 in kai ne zaka ce mata to kai ka ma yi hankali wani babban da ba yana iya dutaban mai kashe ta da maru ma'aiki da ya tashi kawai sai murmushi ce Aisha kenan ashhara hakaza wa hakaza wa hakaza to kwantar da hankali ki ke ce baki gane ai shi wata goma ne haka da goma haka da tara kwana nawa kenan wata 29 ne kina guna cika alƙawari sai aka dawo aka ci gaba da abin da ake da aka wallahi ɗan uwa musamman matasa mu kiyaye bugun mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su al'adar su ba su girmama kowa sai mutumin banza ko ba su wulakanta kowa sai mutumin kirki da haka in kaga suna maka wulakanci to kai mutumin kirki ne in kana hakuri in kanko suna ma biyayya kana cin mutuncin su kai mutumin banza ne kuma abin da annabi ya bada kenan saka wallahi mu kiyaye bugun su ma'aiki bai buge su ba lallaba su aiki na sha faɗin hadisin an jisha anan an jisha mawaki ne in ana tafiya yaki in yana waka za ka ga kuma har Allah suke an dawo wani yaki an samo ganima an jisha na waka sai ya zama dawa abin da raƙuman da sai na hafsat take akai da sai na Aisha suna ta zagabniya har irin dan ɗakin nan na neman ya faɗo ana ta nishaɗi a hanya wai sai manzon Allah ya taho da raƙuman shi sai ya ya aje an jasha hawil li haula'i alqawarir ita ka sauƙaƙa mu wannan gilasan mana wai Hafsat da Aisha wai gilasai ne dan Allah ana hawan gilas ai yanzu ka cika motar ka da gilas ka bi wannan hanyar binnin gwam da kuje annabi ce sauƙaƙa masa gilasai ne yana nuna maka mata gilasai ne lallaba su aiki daka ɗan uwa mu rinka hakuri da su to ku kuma ku rinka biyayya dan su ma za su kuma ku rinka biyayya mace ta sani cewa annabi alaihi salamu ya ce matar da ta daure mamuji fuska ya ce salamu alaikum kawai ta daure shi ba za ta shaki kanshin aljanna ba ka shigo kawai ita baka dawo kan lokaci ba ce shin yayi kin banza kin kora aljanna ki Nabi alayhi salam ya ce da a ce akwai kurji a kiyayen mutum yana zubar da ruwa ya sauka ta gidan bayan shi diddige ita kuma kullum ta sa harshen ta ta lashe ta zuba saboda biyayya ta ce ba ta biya haƙƙin mijin ba yanzu ko ka san ko al'adar ku mata mai share ma miji mai goge ma mijinta takalmi sai a ce ta mallake shi ai ya mallake ta ai ya aiki ce ma balle mai mai wanki da guga ki an kawo wani wata ta kawo koke cikiya wai ita matsalarta wai idan ta zo tana ma mijin wanki sai ɗaya ta dinga ce mata wai ko baiwa ko ya aikin gida kin lalace kina ma na mijin wanki ki a gama mai wankin ya je ya hawo maki wata ita matsalarta kenan to kuma mata lallai ku gane cewa biyayya ce a wajen ku duk matar da ta lalace har sai mijinta ya buge ta to gwamnati a ka da ita a ce wa'azi ba zai maki ba nasiha ba za ta yi maki ba nuni ba zai maki ba har sai an ɗaga hannu an buge ki ai kin zama kamar zan himaru ya min asfara ya ka abin da ya kamata ki duk lokacin da mijinki ya fita kina ganin ma ko zai hango wata a wuri to zauna ki kama nazarin to wani irin wanka wani irin kaya zan samu wanda da yazo ko ya ji labarin wata zai manta wani irin turare zan fesa in ya dawo me yake bukata in mai amma ya fita shin mai maganganun banza ya dawo ya iske ki kamar yar fashin dutse haya haya dalalin ana da ko ta biki da ma da mai ya nemo ta to shi zama aure baki dayan shi an uwa kyautatawa ne kyautatawa ne mata ku yi biyayya ku kyautata koda ana cutar da ku in kun yi hakuri Allah ba zai ba ku Allah zai taimake ku dan annabi alaihi salamu ya ce batun matar da ta yi hakuri da mugun halin mijinta Allah zai ba ta irin ladan da ya ba Asiya matar ta ana bada wata hikaya kaza ita hikaya tana da tasiri alqur'ani ma ya dore mata gindi ya dore mai hikaya gindi cewa wani bawan Allah yana da wata mata wannan matar irin fitinannin nan kullum bala'in safe daban na rana daban musibar dare daban ta kullum to shi kuma ice yake zuwa yau daji wannan kawai ya gama ice zai yunkura ya dauka kawai sai ya ga zaki gaban shi in ya dauka sai zaki ya kawo baya sai har sai ya fahimci zaki so yake a dora mai kaya kawai ya dora mai zaki ice sai zaki ya nuhu hanya sai gari ga zaki aka yi ta gudu zaki na zuwa kofar gidan shi ya ture mai kaya ya koma daji gobe ya kara yin iccen shi a daji zaki ya zo sai ya zama kawai dan da kwashi da ya gama daman zaki zai zo ya dauka ya ma shi har da haka ana nan sannan ka kawai matar shi ta mutu bayan an dan gama zaman ta aziya ya dauka ta ran shi yaje ya faskare ya ga zaki shiru sai ya neman zaki Anda suka gama da zaki kawai ya zaki ya taso zai kama shi ya dauko iccen shi aka go gida kwana ɗaya sai ya kama dauka icci aka sai wani abokin shi ya san da zaki ke dauko mai yanzu kuma ya ga yana dauko a ce to wai wani me ya jawo wannan abu ko ka yi ma ubangijin ka wani laifi ne ya dauke ma wannan karamar ya ce a'a ya ce ni na fahimci wannan zakin da kaga yana daukan mun kaya Allah ya yi shi ne dan ya goge mun bala'in da mata ta ke mun shi yasa idan ita ta ki sarrafa to Allah ya sarrafa mun zaki yace yanzu kaga da na rabu da ita yanzu wanda nake a wuri Salihu ce mutum ya kyoki ba ta bata mun rai to shi yasa ya Allah ya banni da ishe na ko ka auna kowa ya je ya auna wannan karatu diyanda kake ganin wani lokacin ma idan musibar ta tubke tashin hankalin yayi yawa sai kuma sai ga falala Allah na ta zuwa maka kan zahin yayi maka ba ta su iyalin sa auna wannan sai ga falala Allah na ta zuwa to tunda sun ta da tsiya to gar ubangiji ya tausaya maka in ko su suka tausaya maka to sai Allah ya bakkar da su dan Allah wanda ya fi da ka yan uwa ina jawo hankali dai da Allah ku kula da haƙƙin mata da Allah mu rinka tausaya ma mata irin abubuwan da suke aukuwa a yanzu ba su da dadi a zo da mace wata in ka kalle ta abinda miji ya mata yake kamar hadari sai nan taba zuwa mana da wata wallahi da kullun sa hatta dinki aka wai mijin da ya buge ta wannan ba daidai ba ne irin abubuwan da ke akwai an kaje kotuna yanzu aka sha mamaki in aka kira shari'a aka aje sai kaga in dan uwanka ne ma kana iya rufe shi da ku ka ki ba ta abincin da zai ishe ta ka ki kula da ita mutuncin kula abin da ya kamata kuma kullun sai cin mutunci sai zagi sai bugu kai in ka haifi ya aka yi mata haka zaka ji dadi sadaka da Allah al'umma musamman matasa ayi kokari ya zama cewa matan nan mu rinka kyautata musu manzo Allah ya ce ka dauki abinci ma ka ba matarka ta ci ladan sadaka za a baka ka ciyar da ita ba in ko ka buge ta ko ka cuta mata duk mugun halinta sai kuma zalibi za a rubuta kuma amana ce Allah ya dauka ya baka kuko mata ku yi biyayya ya zama cewa duk abubuwan da mace za ta yi ta rinka yin biyayya in ke kadai ce ki kokari ki rinka yin biyayya da kyautatawa wanda har ma in baki san kishiya ne mijin ya rinka mantawa da sha'anin kishiya in ma an ce mai ma ya ce kai aba malami in dai ka ga na tsawa ainihin wanda ta mutu ai duk abin da nake so ai na samu ba dai biyayya ba shi kana kin huta amma yau bala'i gobe masifa ji bi tashi hankali kuma kike ba za a kawo ta ba ai ba zai yiwu ba in ku biyu ne ku kyautata in ku uku ne ku kyautata in ku hudu ne ku kyautata kuma yadda mijin kaman wani sule a kasuwa wannan ya tabka wannan ya tabka wannan ya kyautata wannan ya kyautata sai ga duk abin da ya samu kanku ya nuho da shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ga Allah ya ba mu iko rikewa aka a kyautata al'umma in mun kyautata Allah zai taimake mu da haka sai na Aisha ce manzo Allah bai taba bugun mace ba sako sai na Aisha ne shekara 10 ta zauna da manzo Allah in da ba a buge ta ba za ta ga an buge wata kuma su tara ba a buge ko daya ba wala qadiman ko maikin Allah bai taba bugun hadimi ba yaro ne na gida ko na kasuwa ko na gun aiki a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ayin laifi manzo Allah ya bu saka mu ma irin nan mu ranka tausaya ma yaran mu da suke a karkashin mu kai sai na sha ta yanke magana ce in ka ga manzo Allah ya kai bugu illa an yi jahida fi sabilillah sai dai dan ana jihadi ne dan Allah wannan ma aiki in ta matsa ma aka kidin Allah kisa yake yawa in an kidin Allah ya ga ba za a bi Allah ba sai wama ni la minhu shay'un qattu fayantakimu min sahibihi sai kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba samun mai wani abu na munanawa ba shi kanshi ai mai wani abu na munanawa fayantakimu min sahibihi ya zama shi wa ku fayantakima min sahibihi ya zama shi wa aikin Allah yayi akuba saboda wannan duk abin da zaka cuta mai in dai shi ka cuta ma to ka ci bulis illa an yunta haka shay'un min maharimillah ta'ala in kaga manzo Allah yayi fushi yayi magana sai dai idan an keta wani abu daga cikin alfarman Allah fa yanta kimu lillahi ta'ala ma yake sai hukuma dan Allah amma in ba dan haka ba annabi alaihi salatu wassalam baya yin hukuma dan wani abu rawahu muslim imam muslim ya rawi hadisin wa an anas radiyallahu anhu qala كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية أقول لك سيدنا أنس أم مالك الله يكرم مشيدا كما في سيدنا أنس يا غولي دلوك سيدنا من ذا الله عليه السلام يزو مدينة شكرا شبوما ناشا فتا إن نشي تزوكم من ذا الله يا رسول الله أنا تكاو مكا هدية نيبان دا أبن دزنباكا amma ga dana na ba ka shi ya maka hidima sai zama sai na asal sai na anas karami ne amma duk inda manzo Allah zai sa kafa suna tare ko ina ne suna tare da manzo Allah an ce da yawa ma da manzo Allah yana bayan annabi dab da manzo Allah ya tuka takalmi sai ya zo ga kafawun shi ai hannuwan shi nake zan ce ya zo ga hannuwan shi cikin takalmi ya kawo shi wajen da matsan shi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asuwaki sai lika ma annabi hannu ya bashi ya riki manzo Allah na da madubi mafi yawa duk inda annabi yake yana tare da madubi saboda gani in ya duba ya duba sai Anas dan Maliku ya amsa ya riki to haka duk inda aka kewaya shekara 10 nan da manzo Allah aka kewaya ko manzo Allah na da wata sanda lokacin da ya haura shekara hamsin zuwa kusan 60 din yaje zai zagaya to yana da wata ƙasar da aka dai ke rikewa ya tsugunna kanta da yawa in zai ce bai sai ce Anas dauko buta dauko sanda to Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda manzo Allah ya wafaci kawai sai ya kokari wannan sanda da annabi ke dogara ya tsugunna sai dauke ta sai ya zama duk inda zai tafiya da wannan sanda yake to idan dare yayi sai ta zama fitila in mutum dubu nawa ne sai ta haske masa haka Anas zai gama rayuwar shi zai wafati zai ce to idan na mutu kuka yi min wanka yace ku dora wannan sanda a kirji na ku aure min ita ta kunkusa min da kafani shi abinda yasa yace idan naje layara aka tambaye zan ce ni hadimin manzon Allah ne kuma ma ga santar shi tare da ni ana dan maliku kina Allah ya tsara mashi kusanci
amin
to shi sai na azumi sai kuntu amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi burdun najranin a jikin shi akwai wani bargo kiran kiran najran galizul khashiya wanda yake mai kaushin gefe ma'ana an mai cin baki fa adrakahu a arabiyun kawai sai wani balagadan kauye a arabiyu balagadan kauye kawai sai yazo fajja bazahu bi rada'i sai fuzji ma'aikin Allah hada da wannan bargo yana zuwa kawai kama mahadab bargon kawai fizga jazbatan shadidatan wani irin fizga mai tsanani sayyidina Anas yace fa nazartu ila safati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ne kallo zuwa ga gefen wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kada asarad biha hashiyatul bardi alhalin wannan cin bakin na bakon hayyam annabi shaida a wuya saboda yanda ya sha hayya sa yayi shaida min shiddati jazzati saboda tsananin wannan fizga da wannan balagaben kauye kuma kala sannan yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina rasulullah wannan balagaben kauyen ba ho fada yazo ba maula ho yazo yace mawli min malillahi allazi indaka abinda yasa ka gane maka wannan ina son ka umarta a bani dukiya Allah da take a hannunka fanta fata ilayya fa dhika mai ki kawai sai yayi goshi murmushi ni da wuya to dan wannan ka zo kai wannan kawai thumma amara lahu bi aqa'il sannan mai ki Allah yake to aje a bashi kauta wacce ta cancanta a bashi wannan gon dan Allah yanzu ka tanta kai ne kaidar ka kullun in takwas sai kana bacci zuwa goma sai wani yazo wajen fitaran danka gangan salamu alaikum aka ce bacci ki ce ku tado shi yana tado kawai ya mika ma dan goce masa rara ka ba a takaice wannan ya za ka yi shi ai ka gare a kalla dai ka yi mai wata mummunan magana wanda zai tafi ina jin hausa to yanzu da Allah wannan abinda aka yi maka ya kai abinda aka yi ma ma'aiki in ka bi malaman su yaro za ka cewa wani shi ma balarabin kauyen ya taba zuwa irin wannan an dawo yaki ya zuwa ya tsaya da hukumin shi ana ta wucewa yana ta hangawa zuwa can da ya ga annabi manzo Allah na zuwa sai shi kawai sai ya zafara hukumin shi ya je da hukumin shi da na ma'aiki suka farke kawai sai shi kwalan ma'aiki kura ta tashi duk sahabin da ya zo shi kudakata yana da bukata aka samu aka bambare hannun shi a wuyan ma'aiki sai ce abinda ya kawo ni gunka na ji an ce ka je yaki ka samu dukiya mai yawa ni kuma ina cikin talauci na zo ne ka bani wannan dukiyar domin dukiyar ba ta babanka ba ce ba ta innanka ba ce ta Allah ce hankalin sahabbai ya tashi ma'aiki sai ya dawo ya fito ko kun ga wai ta gaskiya ba ba dukiyar babana ba ce ba ta innanka gaskiya ne dukiya Allah ce to ina za a baka yace ga ra kuma ranan guda biyu annabi ya ce aje a loda mai ya alkama aka loda mai alkama ɗayan kuma a loda mai sha'ir aka loda mai kuma da gama ya ni kuwa ni shi to ai kuma ka bani abinci ba na ce bane ai kuma na ce bane kuma ka kawai ke ni ba maliki alaihi salatu wassalam yace a ɗebo kuɗi a bashi yana zuwa garin sai ya ce musu kai ji itimin inda khairan nas daga wajen mafificin mutane nake kuje ku musulunta da an gaggawa mai mali mutum ne za su musulunta ka wa wannan shine halin ma'aikin Allah shine in an zo an mashi abu hake fa ne dun bashi ya zo bai ci kwalar shi aka gama duk abin da za a yi aka biya shi sai annabi ya ce mai to ni ma aika ci mun kwala nawa zaka biya ni sai ce ha ba kai mutumin kirki ne ba ka saka mummuna da mummuna sai alheri kake yi dan kuwa duk wannan annabi alaihi salam yana yin wannan ne daraja shi ta wuce a mashaka kai ka san yanda suke da Allah
a ce wani kawai ya daga hannu sama ya fito ta magana kasan za a shafa duniyar dan annabi amma kalli abubuwan da ake mai to manzon Allah kai ya bamu cikin duniyi an yi mai wa'innan ne dan ya koya mana samfur duk abin da kaga manzon Allah ya yi a duniya ko me samfur ne dan kada ka zo aikata wannan abin karatu yanda za ka yi shi ko a ta sallah bai ta bace ibada to annabi zuwa ya koya mana sallah ba ya zo ya sallah wani ya zo ya koya mana yanda za a yi sallah ne dan ibadar da yayi tsakanin shi da Allah ta isa ya zauna miliyoyin shekaru yana bin Allah da haka ɗan uwa a takaice dai duk wannan abubuwa ana koya mana ne dan mu koyi da mu aiki Allah ka ba mu ikon yin koyi da shi sai manzo Allah ya yi dariya sun mu amara lahu bi aqayin sannan ya umarni shi a bashi kautar da ya kamata a bashi muttafaqun alaihi Buhari da Muslim sun rawaito shi wannan hadisin da haka ɗan uwa Allah ya ba mu ikon yin koyi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma Allah subhanahu wa ta'ala yi ko makara ta sa sai a kara ta su ba ba za ta kura ba so wani ibn mas'ud radiyallahu anhu kana kani anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya hakki nabiyyan min al anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa adamuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون شنو كو ان سو daga abdullahi an so daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mashi yadda kala yace ka anni anzur ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kaman ni ina ganin manzon Allah ya ki nabiyyan min al-anbiya yana bada misalin yana kwaikwayon wani annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim tira da abinci Allah ya tabbata ga dukkan annabawa manzo Allah yana ba mu labarin wani annabi shi wannan annabi yana cewa darabahu qaumuhu mutanen wannan annabin ne suka buki annabi fa admuhu suka jinanta shi amma sai manzo Allah ke kwatanta mana yanda annabin yi wa huwa yamsahu dama an wajhihi yana share jini a fuskar shi annabin na sharce jini yana zubarwa amma kuma saboda hakuri yana cewa Allahumma ghfir li qaumi Allah ka yafe wa mutane fa innahum la ya'lamuna dan ba su sani ba an da abla da muke ce annabi ke kwatanta mana yanda wani annabi yake to shi ma ma'aikin ai haka yi a udu da aka ce udu alal kaffar shi makafirai addu'a ce kai ni ba aiko ni da azaba ba Allah ka shirye da mutane na ba su sani ba to nan ana fassara ma kenan ashe idan kai ma makotanka ko wasu mutane suka buge ka suka zuban maka da jini to me kamata kai kai hakuri ka yake tirangwani wa nabi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala laysa ash-shadid bis-sur'ati innama ash-shadid allazi yamliku nafsuhu inda al-ghadab muttafaqun alaihi an so daga abi hurairata wata Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala haqiqa ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa ash-shadid bis-sur'ati bai zabo mai karfi ba da saurin tada mutane dan kokowa ce ka kada mutum duk abinda aka sakala da kai kai zaka yi nasara ba kai bane mai karfi ma'aiki yace innama ash-shadid wanda ake ce ma mai karfi allazi yamliku nafsuhu inda al-ghadab shine wanda yake mallaka zuciyar shi in yayi fushi in fushi ya zo mai to ya tantsara zuciya abinda yake so yayi yayi to mai karfi kenan amma kai mun mutun naushi da ya musu kuma an zo wani dan tsigigiya bata mai rai kai hauka to ina amfanin ka zuciya ita ce injin dan adam to yanzu mu zuciyar nan ta ka tana da control ji yanda ran kai baki kaka kauce malai zaka iya zuwa kai wani abu sai a ce wani muna ganin shi da hankali ashe ma huka shi ne wai daga zage shi kawai dauki ce ya buge wani ya mutu ko ka mata bayyana duk abubuwa karfi shine zuciyar nan ka karfafa ta karke ta an ce akwai annabi zulkifl ko dake akwai sabanin shi annabi ne ko ba annabi bane an ce saboda mallaka zuciyar shi Allah ya bashi annabta wato wani shedan yake cewa shi kuwa
tunda dai an ce zulkifilin nan mai hakuri ne ya tunzura shi shikenan an ce shi annabi zulkifil kullun yana fitowa kotu in ya gama ibada shi da wuri zai fito bai barin kotu inda yake hukunci har sai kaman kace shafi to idan shafin nan sai zai ce da Allah kowa ya zo kada a tare shi zai dan yi bacci saboda ya samu dama da dare ibada da dan yi kailula shi dai ce to Allah aban dama naji an baki lamba yabo aban dama kan shi ma Allah ya ce an baka dama je ka jira ba ko sai shi dan ya baki da ya zama wani tsoho ya koma can gehe inda ake hukunci ya zaman shi in ma za su hada ido da annabi zakibule ya kawo da kai idan annabi zakibule ya tashi ya je zai shiga gida kawai sai ya zo ya tarbe shi shi ha annabin Allah mutane ne naga sun maka yawa tun dazu nake son in gaya maka bukata wasu mutane ne suka yi min kaza suka yi min kaza ka gani mai rauni ne ka taimaka mani mutanen nan mu je ka anso mana hakkina yace ina za mu sai ce bazan ƙara maimaita maka abin da suka ci ya dinga da ya hana annabi zulkiful ya shiga gida kuma ya hana a ce gun mutane har sai da lokacin tashin bacci yayi shikenan sai ce to yanzu kai hakuri kaga lokacin kwanciya ya wuce kuma ga mutane sun zo zan je in shiga bar ganawa da su yanzu abin da za a yi gobe da wuri ka zo kotu zan sa a kira mutanen nan an san ma hakkinka sai ya ki zuwa sai da didi ya je kowanne zai shiga ya kara zuwa to ai tun dazu nake jira kai annabin Allah mutanen nan ma sun ce kaza ya kara dauka shi da surutu har lokacin bacci ya wuce yace to kaje in Allah ya kai mu gobe ka zo da wuri gobe da ta zo he ki zuwa he da didi lokacin ne karo na uku ya zo wa nayi annabi ke ce to mu tafi yace a'a ai yanzu in sun ganka ba za su yadda ai magana ba an lokacin bacci ya wuce to rana ta hudu annabi ne ki bule da wuri sai ce to da Allah ya mai aguwa yau dan shi uku bai bacci ba ai mai aguwa ya je ya dan kwanta sai ya ce ma masu tsaron kofa ta waje ki Allah duk wanda yazo ka a yadda ya buga mun kofa sai an kwanta dan in samu ba shi kina haƙi shi kawai da shi dan ya sai ya ce wayo ta cikin gida bai ba da umarni a cikin gida ba yana zuwa ko sai samu kowace cikin gida dinga buga dangan dangan annabi zulkifil ka tashi yana tashi labiya ce gani na zo mu je gun mutana ce to mu tafi ce ai yanzu da sun ganka tare da ni ba za su tsaya ai maka dan ma dai hana shi bacci jibi ranar karshe sai ya bada umarni waje ya bada umarni shi ai ko annabi zulkifil yana kwanta kawai dinga an buge ka fa ka tashi mu je gun mutanan nan sai ya farka ce to ashe wannan la'anannen da ke ta bani ce to Allah ka tsare ni daga sharin shi ya yi fushi haka ake so ka zama ba mu zan mu shiga aljanna da su to haka zani zani Allah ka ba mu ikon yi Allah ka taimaka man dan alfarin manzo Allah saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana a yi hakuri dai an dan ja lokacin da yawa Allah ya mana muwafaka da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana a dokumentin marayu a tashi azabi ya kamata aka saba zagayawa kuma dai